نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله cigaba da karatunmu mun tsaya a aya ta 244 zuwa ta 140 da 124 zuwa 125 suratul baqara yau muna 16 ko ga watan ramadan hijira 1444 wanda yazo 7 ne ko 8 7 ko 7 ga watan 4/2022 نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda biyu yana bayyana mana ko dora mana bayani akan hukunce-hukunce dai da wannan littafi nasa mai girma ya kunsa idan kana karanta aya alqur'ani ko kana karanta labari na gaskiya ko kana karanta hukunci na adalci ko kana karanta aya mai bayani akan aqida da tauhidi da imani ko kana karanta aya mai magana akan ibada da yadda za a aiwatar da ibadar ko kuma kana karanta aya mai magana a shashin zamantakewa da kuma mu'amala ta rayuwa tsakanin jama'a ko kana karanta aya mai kira zuwa ga halaye da dabi'u masu kyau masu nagarta to a cikin wannan aya dori ne akan abin da Allah ta'ala ya faɗa mana a ayar da ta gabata wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da ayyukan kirki domin amfaninku a lahira wattaqullaha doka ta biyu yace ku ji tsoron Allah wa alamu kuma ku sani annakum mulaquhu cewa ku masu haduwa ne masu gamuwa ne da Allah wa bashiril mu'minin kai bishara ga mu'minai Sai Allah ta'ala ce wala taj'alu Allah urdatan kada ku sanya Allah ya zamo shamaki ya zamo kariya ya zamo tsari li aymanikum garan tsaran tsanku an tabarru ya zama ba za ku yi aikin nagarta ba saboda kun rantse da Allah ba za ku yi ba watattaqu ko ba za ku yi wani aiki na tsoron Allah ba saboda kun yi rantsuwa ta zama shamakin rashin aikatawar wa tuslihu bainan nas kuma ya zama ba za ku getta tsakanin mutane ba saboda kun yi rantsuwa akan ba za ku yi ba wallahu sami'un Allah mai jin duk abin da ake faɗa ne alimun masani ne da dukkan komai da komai wannan aya kamar yadda muke gani tana yin hani ne ga irin mutanen nan da sai mutum ya rantse wallahi bazan bashi ba ya saba bawa wani mutum wani abu sai ya ce wallahi bazan kara bashi ba sai an zo an bashi hakuri sai ya ce to ai na riga na rantse in banda na rantse da sai nayi wato yanzu kenan abin da yasa yake yi saboda ya rantse da Allah wallahi bazan je ba wallahi bazan yi ba wallahi bazan bashi ba wallahi bazan taimake shi ba sai an zo kuma an gabatar masa ko an bashi hakuri ko an lallashe shi ko an sauke shi to sai ya fake da rantsuwar sai ce ai na riga na rantse in banda na rantse da sai nayi to Allah ya ce kar ku mai da ni na zama ni ne zan hana ku aikata kirki saboda annabi alaihi salatu wasallam ya ba mu mafita karkashin wannan aya yake cewa idza halafta ala yaminin duk sanda kai rantsuwa akan wani al'amari fara'aita ghairaha khairan minha sai kaga abinda ka rantse akan wanda ka rantsan ba za kai ba shi yafi alheri to fa kafir an yaminika kai kafara wannan rantsuwar wa'atil ladhi huwa khairun kaje ka aikata abinda yake shine alheri wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul aiman wan nuzur babu qaulin Allah ta'ala la yu'akhidhukum Allah bil laghwi fi aymanikum hadisi mai lamba ta 6622 haka Imam Muslim ya rawaito shi a cikin kitabul aiman babu nujiba man halafa yaminan fala ghayraha khairan minha duk wanda ya rantsuwa akan zai aikata wani abu sai kuma yaga ko yace ya rantse ba zai aikata ba sai kuma yaga aikatawa ai yafi alheri dan uwanka ne kuna zumunta mu bada misali da kissa sayyidina Abubakar da Misdau bin Usas Misdau bin Usas ko Usas yana cikin dangin sayyidina Abubakar kuma sannan yaran sayyidina Abubakar ne sayyidina Abubakar yake daukan nauyin sa da shan sa da taimakon sa mahaifiyarsa kuma ita take wa sayyidina Sayyida Aisha wato hidima sai munafikai suka wana na Aisha kazafi suka yi mata kage abun mamaki wannan mutumin da yake cin arzikin sayyidina Abubakar yake amfana da sayyidina Abubakar wai hadda shi a cikin masu yada wannan labarin wannan abu ya masa sayyidina Abubakar ciyo da Allah ta'ala ya wanke na Aisha yace innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ism wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim da Allah ta'ala ya wanke nana Aisha akan wannan zargi da wannan kage da wannan bacin suna to sai sayyidina Abubakar ya rantse cewa ba zai kara taimakon Misdau ba saboda ya shiga cikin masu yi nana Aisha kage sai Allah ya ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu lil qurba wal ومساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم الله تعالى ce kada ma abota falala da daraja su rantsuwa ba za su bada gudunmawa ba ga ma abota kusanci ko talakawa ko wadanda suka hijira su yi afuwa su rangwame su ba sa son in yafe musu sai sayyidina Abubakar ya janye wannan rantsuwa ya kafara ya ci gaba da taimakawa Misdau wanda da yana cikin wadanda yake na kusa amma da ya shiga cikin wannan magana sai sina Abubakar ya fitattake shi don sai ya dawo da shi ya ci gaba da kyautata masa aka ji aka yi masa bulala 80 na wannan kazafi da iyadawa wanda aka mana na Aisha to kun ga akwai lokacin da kana da dan uwa ko almajiri ko cikin danginka ko makusantanka ko yaranka da kuke aiki ko abokin tafiyarka sai ya maka wani abu ba daidai ba sai abin ya fusata ka sai ka ji ciwo sai kai fushi kace wallahi tunda dai ni nake bashi albashi wallahi na daina ko dinkin da nake masa da sallah na daina ko shinkafa da nake bashi ta azumi wallahi na daina ko umara da nake kai shi ko haji na daina ko kuma kudin haya da nake biya masa na daina ko tallafin da nake bashi akan karatun ƴaƴansa ko akan lafiyarsa na daina tunda shi yayi min haka sai zai ce dan Allah kai hakuri ya turo manyan mutane suka wasu ka same ka suka yi ta baka hakuri to wani sai ya ce ai na riga na rantse wallahi na riga na rantse ai da ba dan na rantse ba to sai Allah ya ce wannan janye wannan rantsuwar taka kada ka fake da ni ka kiyin aikin kirki da an taba sai ya ce ai na rantse ne to haka ba mutane wannan damar duk wanda ba son ya taimake ka da ka zo sai mazayaran su wallahi na rantsa ba zan ba sai ce hakuri ci ai na rantsa har ga na rantsa wallahi sai dai ai hakuri kuma na riga na rantsa Allah ya ce to kada ku mai da ni ni ne shinge kada ku mai da rantsuwa da ni ta zama tace shinge ta wato kin aikata kirki ka ki aikata kirki kace saboda Allah ne kai rantsuwa da shi to Allah da yake kira zuwa ga kirki kuma ya za a fake da shi a kin kirki Allah da yake kira zuwa nagarta yake kira zuwa ga tsoron Allah yake zuwa yake kira zuwa ga sulhu da daidaita tsakanin jama'a ya kuma za a kin wannan kuma a ce Allah saboda Allah aka ki saboda annabi alayhi salatu wasallam ya bada mafuta man iza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khairan minha fakaffir an yaminika wa atil ladhi huwa khair yace duk sanda kai rantsuwa akan ba za kai wani abu ba sai kaga kuma abin yin kishiyar wato yin wannan shi yafi alheri to kai karan ka fara akan rantsuwarka sai ka je ka ciyar da miskinai guda 10 da kikkiawan abinci mai lafiya ko kai musu tufafi guda 10 su 10 kowa kai masa riga da wando ko ba hula amma mun fiya ba kwa sa hulan in mata ne ai musu zani da mayafi da riga ko a ciyar da su ko ka yanta baiwa in ba bayi ko baka da halin ciyar da mutum 10 ko yi musu tufafi to sai kai azumi kwaya uku ko a jere ko a rarrabe wannan shine kafara da mutum zai yi sai ya aikata abin da wato yay rantsuwa akan ba zai aikatan ba tunda alheri ne amma idan rantsuwar da kai dama abin sharri ne to kaga wannan ya kamata ka rike rantsuwarka tunda dama ba a son ka aikata sharri ko ba a son ka fake da Allah ka ki aikata wato kirki shine Allah ta'ala ce wala taj'alullaha kada ku sanya Allah ya zama urdatan ya zama kariya ya zama shinge wato mu'taridan bainakum wa bainal birri wat taqwa wal islahi bainan nas kada ku sanya Allah ya zama shine shinge shine kariya shine ganuwa tsakanin aikata nagarta da tsoron Allah da kuma al islahi bainan nas wato baiwa Allah ta zo za ta karba addinin musulunci baiwa Allah daga ina kike daga balanga daga balanga kike kin zo zaki musulunta bisa amincewarki da yaddarki da gamsuwarki ba wanda ya matsa miki ko ya miki tilas ko ya takura ki shekarar ki nawa 25 iyayenki sun san zaki musulunta sun yadda to alhamdulillah ba mu da matsala kenan zan gaya miki abinda ake shiga musulunci da shi na kalmar shahada an fassara miki idan kin amince da ita to kin shigo musulunci ashhadu abinda na faɗa zaki faɗa ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasulu kince na amince na yadda na gamsu bisa radin kaina da amincewa ta babu takurawa babu tilas cewa Allah ta'ala shi kadai za a bauta ba za a hada shi da abokin tarayya ba kin yadda da wannan kika ce kin yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzo Allah ne zaki koyi da shi wajen shari'ar da ya kawo a zahiri da batini kin yadda kika ce annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryamu ne ba Allah bane ba dan Allah bane kuma Allah ba uku bane kin yadda da wannan to wannan shine musulunci me sunanki sunanki da yake amfani da shi nada godiya ha wannan ai suna ne mai kyau a ci gaba da kiranki godiya ko kin fuso a canza miki wani suna amma sunanki ba shi da matsala godiya abu ne mai kyau amma kina son a ciki saje kai tunga cewa godiya na'am wani suna yake so Maryam tace a dinga kiranta Maryam godiya ma'ana kenan yanzu kin zama Maryam kuma godiya Maryamu suna ne wanda yazo shi kadai ne tak sunan mace da yazo a cikin alqur'ani duk sai da imra'atun ko zawjatun amma sunan mace karara a cikin littafin mu alqur'ani Allah bai kama sunan kowace mace ba sai Maryam ya kama sunanta sau 34 har akwai suratu Maryam Maryamu mu'jiza ce daga cikin mu'jizozi da Allah ta'ala ya nuna buwayarsa da isarsa akan zai iya yin komai. Dama abu hudu ne. To sai Allah ya uku, kada wani ya dauka ba za iya yin ɗayan ba, sai Allah ya nuna kimar yin hakan a bisa Maryam. Allah ta'ala ya yi annabi Adam ba uwa ba uba. Yayi Maryamu yayi kai Hawwa'u daga jikin Adam, da aka tana da uba kenan ba ta da uwa. Yayi mu da uwa da uba. Me ya rage? Shine ayi da uwa babu uba. Sai Allah ta'ala yayi annabi Isa ta hanyar uwa ba da uba ba. Kenan sai mu ce Allah ya cika kudurarsa guda hudu. Yayi mutum da uwa da uba. Yayi mutum ba uwa ba uba. Yayi mutum da uba ba uwa. Yayi mutum da uwa ba uba. Inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Inna masal Isa inda Allah kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Da haka Maryam, godiya muna miki barka da shigowa addinin musulunci. Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Ki je ga ƴan uwa mata can su malama Zainab, za su miki bayanin abinda zaki na yanzu da kuma abinda zai hau kanki. Ki je bangaren mata, za su miki bayani na gaggawa da kuma abinda zaki. Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Shine Allah ta'ala ya hana yace wala taj'alullaha. Ai ka ku sanya rantsuwa da Allah. Ba wai ku sanya Allah ba. Wannan kaida ce ta Larabawa, sukan cire wato wani lafazi sai a kamar yadda Nabiga yake cewa halaftu falam atruk li nafsika ribatan walaysa wara Allah lil mar'i mazhabu. Kun ga yace walaysa wara Allah, ai walaysa wara ba'da ismillah. Yana so yace ba'da ismillah, sai yace walaysa wara Allah, ai wara'a ismillah. To nan da yace wala taj'alullaha, ai ka ku sanya rantsuwa da Allah, ba Allah shi kansa ba, ka ku sanya rantsuwa da shi. Shi yasa ya fassara da li aymaniku, ka ku sanya Allah ya zamo shine shinge ko shine kariya game da rantsaren ku. Ita kalman ayman an ciro ta ne daga yamin. Yamin ayman rantsaren tse, to an ciro shi ne daga yamin. Yamin yana nufin hannun dama. Hannun dama da in aka yi alkawari tsakanin wani babba da babba, to sai a miƙa hannu a gaisa. Wannan gaisuwa ita ce alamar wannan abin tabbatacce ne. Ko yanzu za ka ga a majalisar ɗinkin duniya ko wata babbar yarjejeniya a duniya, in aka gama sa hannu sai a miƙa hannu a gaisa. Wannan gaisuwa ƙara tabbatar da wannan yarjejeniyar ne. Shi yasa aka ciro yamin daga wato ayman daga yamin. Shi kuma yamin daga yumnu. Yumnu. Shi kuma yumnu yana nufin albarka. Saboda hannun dama tana da albarka kusan komai da ita ake yi. Wannan shine abin da wato cin at-tahrir wa tanwir na Ibn al-Ashur ya faɗa karkashin wannan aya. Sannan ya kawo baitin Ka'ab bin Zuhair da yake cewa hatta wada'atu yamini la unazi'uhu fi kafizi yasaratin qiluhu qilu. A cikin maganar Ka'ab bin Zuhair yace hatta wada'atu yamini, har na sanya hannuna na dama, la unazi'uhu bana janye shi, fi kafizi yasaratin, a cikin hannun wanda yake da wadata, qiluhu qilu. Fadarsa ita ce fada qiluhu qilu. Kaga anan ya nuna kenan wato wannan hannun da suke hadawa na azo, wannan ya dora hannu, wannan ya dora hannu, yana nufin alamar tabbatar da wata magana wato wacce aka amince da ita. Waɗannan abubuwa guda uku da Allah ta'ala ya ce ka a sa shi ya zama shamaki wajen aikata su za mu duba, shine albirru wattaqwa wal islah bainan nas. Kada ku sanya Allah ya zama urdatan, ya zama kariya ko shinge ko tsari ko shamaki, wato rantsuwa da Allah kenan. Li aymanikum, ga rantsaren tsanku. An tabarru, ya zama ba za ku yi nagarta ba. To me ake nufi da nagarta? Nagarta kalma ce da ta tattaro abubuwa da yawa na alkhairi. Shi yasa Allah ya ce kada a fake da Allah a ƙin aikin nagarta. Don Allah ta'ala yana gaya mana game da ma'anan taqawa, yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqawa, ku taimakekeniya akan nagarta da kuma tsoron Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Ba za ku samu abin da ake kira nagarta ba har sai kun ciyar da abin da kuke so ko daga abin da kuke so. Abin da tagarta yake nufi shine albirru, shine kullu fi'ilin mardi, duk wani aiki yardajje. wa ta'atu batinan wa zahiran, da duk wani abu na biyayya wanda za a yi shi a boye ko a fili, wannan shi ake kira wato ake kira albirru. Sannan shari'atullah, shari'a Allah ana kiranta birru. Sannan kuma albirru huwa tawassu'u fi fi'lil khair, mutum ya yalwata wajen aikata ayyukan kirki. Shi yasa yace albirru husnul khuluq. Albirru jita tas'alu anil birr, jita tas'alu anil birr, wal birru husnul khuluq, wal birru husnul khuluq, wal ismu ma haka fi nafsika wa karihata an yatali alayhi an-nas wa in aftaka an-nas wa aftauka. So da ka nagarta duk wani aiki mai kyau, huwa tawassu'u fi fi'lil khair, akan ce albirru as-silatu, sada zumunta ana kiransa birru. Aljannatu nagarta ana kiran aljanna ana kiranta birru. Was-salah gyara ana kiransa birru. Wal khairu alheri ana kiransa birru. Wattisa'u fil ihsan yalwatawa cikin kyautatawa ana kiransa birru. Wal hajj aikin hajji ma, walakinnal birra man ittaqa wa atil buyuta min abwabiha. Was-sidqu gaskiya ma ana kiranta birru. Wat-ta'atu da'a ana kiranta birru. Wal adalu adalci ana kiransa birru. Wa abinan da kiyaye haƙoƙi shi ma ana kiransa birru. Sannan kuma akwai barru bil fatai wa bil kasari. Barru wannan kuma sunan Allah ne mai kirki, shi sunan so ɗaya zuwa alqur'ani, innahu huwal barrur rahim, Allah mai kirki. Akwai wata mata ta kira daga Niger lokacin da nake fassara asma'ullahi alhusna, da nazo sai nace albarru yana nufin Allah mai kirki ne. To ita ta ji dadin wannan, tace kai wato Allah yana da kirki, shi yasa Allah nake san Allah. Na san zai yafe min, zai sa na aljanna. Ta ji dadin da aka ce Allah yana da kirki, ya maka sakayya a fiye da abin da ka aikata, kuma kai laifi ka ce ka tuba ya yafe maka. Innahu huwal barrur rahim. Albarru ismu min asma'illahi ta'ala wa sifatun min sifatihi. Innahu huwal barrur rahim. Sannan albirru ya kazo ismu ne jami'ul litta'at, ya tattaro duk wani abu da za a yi na biyayya. Wal khair da duk wani abu da za a aikata na kirki. Wali kulli fi'lin mardiyin, duk wani aiki yardaje shi ma ya shiga cikin fi'lin mardiyin, shi ma ya shiga cikin wannan nagarta. Shi yasa yake laysa minal birri as-siyamu fi safar, ba cikin nagarta ka dau azumi a lokacin tafiya. Al birru husnul khuluq. Sana al barru al latifu bi ibadihi, Allah ta'ala mai tausasa wa bayinsa, shi yasa ake kiransa barru. Sannan mai biyayya ga iyayensa ana kiransa barru. Barru kasirul birri a biwalidaihi, mai biyayya ga iyayensa, mai yin da'a, shi ma ana kiransa a ce birrul walidaihi, ko biyayya ga iyaye, a ce waladun barru, wannan da ne mai biyayya. Sannan kuma da'a ga Allah, wanda yake yin da'a ga Allah, shi ma ana kiransa wato da barru. Haka nan as-sidqu fil fi'li, wanda ya tsaya akan gaskiya, kuma da ce bi aidi safara kiramin barara, wanda haka wannan shi ma ya zo da ma'anan wannan. Sannan kuma mai biyayya ga iyayensa, wa barram biwalidaihi wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Birru kuma bil kasar yake zo da ma'anar da'atu wa fi'lul khair, idan mutum yayi biyayya ya aikata kirki, sai a ce wannan ya aikata nagarta. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Hai zuwa karshen aya, kun ga an shigar da imani, an shigar da mu'amala, an shigar da ibada, duk a cikin kalman wato albir. Sannan kuma birru yakan zo da ma'anan sada zumunta, an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, shi ma yakan zo da ma'anan wannan. Sannan kuma yakan zo da ma'anan wato nagartattu, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Kun ga ashe kenan, da Allah ta'ala ya ce ka asa ya zama kariya wajen kin aikata albirru, sai mu ce albirru fi'lul khairat, fi'lul khairat wa taqwa ijtinabu shurur. Kada ka ce ba zan bar aikin mummuna aiki ba saboda na yi rantsuwa da Allah, ko ba zan aikata aikin da'a ba saboda na rantse da Allah, wannan rantsuwa kai mata kafara. Wal islah bainan nas huwa tawfiqu bainal mutanazi'aini, ka gyara tsakanin masu jayayya, ko masu musu ko masu rigima wannan yana cikin manya-manyan ayyukan da Allah yake kira ayi sulhu sulhu shine izalatu asbabul khisam a gutsar da abin da ke kawo dardar da gardama da jayayya tsakanin jama'a wan nizaa da abin da ke kawo wato ja'in ja bit tasamuhi ta hanyar yafewa juna wal afwi da kauda kai da kuma wattarabi da yarda ana yin sulhu tsakanin jama'a domin a kawo wadannan shi sala ce da kuma gyara tsakanin mutane la khaira fi kathirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas aw islahin bainan nas kaga kenan a cikin wannan yana ciki la khaira fi kathirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas shine annabi alayhi salatu wassalam yake kwadaitar da mu zuwa ga sulhun ta tsakanin masu fada da sasanta tsakanin masu rigima duk sanda akwai manyan mutanen da Allah yake ba su daraja ya ba su girma ya ba su kima ko sun yi aikin gwamnati sun gama lafiya ko sun yi aikin tsaro sun gama lafiya ko sun yi alƙalanci sun gama lafiya ko sun yi shekaru suna da kima tsakanin jama'a domin an ce ka tsare kimarka domin kimarka za ta rayu fiye da kai ma'ana za a dinga tunawa da kai bayan mutuwarka akan kimarka wadanda suke da kima a cikin jama'a suke da mutunci suke da daraja to irin su ne in an samu matsala sai a sa su a gaba su je su sulhunta tsakanin wato masu rigima shine annabi alayhi salatu wasallam ya kwadaitar da a dinga wannan aikin a Kano muna da wani abu da muke kira zauren sulhu tun daga unguwanni ake kafa shi ya zama kowanne masallaci da limamin masallacin da dattijan unguwar da mai unguwar da manyan malaman unguwar su haɗu duk wata rigima an ta taso ba sai an tafi hizba ko ma an tafi kotu ko kuma wajen yan sanda ba a kira su masallaci a zauna ga limamin ku yana gurin mai unguwar ku yana gurin dattijan ku suna gurin manyan malaman ku suna gurin kai me ya faru tsakaninka da makwaci kuke rigima me yasa ba ku magana me yasa kuke gaba kai ya kai kaka kudin sa baka bashi ba kai ko me yasa baka yafe masa ba wata ran annabi alayhi salatu wassalam yana daga cikin gida sai hango suna faɗa yana wallahi sai ka biya ni yana dan Allah ka sosai ina wallahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya leko ya kira me ce kai ya kira sunan sa da ya amsa sai annabi ya masa haka shikenan an sulhunta su kudin nan da kake cewa sai ya biya ka annabi ya ce ya biya ka rabi sai kai kuma biya shi an sulhunta sahabbai akwai biyayya yana neman sa ne misali yana bin sa 100,000 sai Allah ya sa ya tare da shi ce wallahi sai ka biya ni 100,000 na shi kuma yana wallahi ba su samu ba wallahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango sai ya ce rabi kaga dama shine sulhu kaga to ai dole sai yaje biya rabin kuma da gaggawa ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya sasanta tsakani ya ce ka biya rabi to wannan shine sulhu ka jawo wani da suke rigima a sulhunta tsakanin su annabi yace ala ukhbirukum alayhi salatu wassalam yace bana ba ku labari ba bi afdala abinda yafi daraja min darajatu siyam wassala wassadaqa in gaya muku wani aiki girman aikin a wajen Allah ya fi ka kwana kana wato ka wuni kana azumi girman aikin a wurin Allah ya fi kai ta sallar nafila girman aikin a wurin Allah ya fi kai ta yin sadaka waɗannan duk na nafila ake nufi da azumin nafila da sallar nafila da sadakan nafila in gaya muku abin da ya fi su lada a wurin Allah sabai suka ce yace islahu zatil bayn ku sasanta tsakanin jama'a fa inna fasada zatil bayn hiya alhalika domin bata da lalacewar alakoki da bacin zamantakewa da cika zuciya da fushi da hasada da keta da mugunta da sharri da nunkufurci wannan shi yake bata al'umma kowa baya san dan uwansa kowa Allah yake sharri ya fada ma dan uwansa ya ji dadi kowa Allah yake wata musifa ta zo wanda ba shi da shi yana wa mai shi mummunan fata marashi yana jin haushin marashi to wannan shi yake kawo wannan ba a gyara tsakanin mutane daka annabi alayhi salatu wasallam yace fa inna fasada zatil bayni hiya alhalika wannan abu jarda'i daga abu jarda'i ka ruwaito shi yana cikin sahihul jami mai lamba ta 2595 Allah ta'ala ya ce fa aslihu zata bainikum ku jatta tsakaninku kada ku bari tsakaninku ya baci fa aslihu bainahuma bil adl وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الله تعالى يجب أن يكون مسلمين ومسلمين سنة فرع هر أبن يكيغ أن تكون مكاني زائي سارة سارة كوكا شكشي kuka samu labari Allah ya ce ku shiga tsakani ku sasanta ashe Allah ta'ala shi ya fara kafa majalisar dinkin duniya a dinke duniya a zauna lafiya karkashin wannan aya wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah ku yaki wacce ta yi tsaurin kai har sai kun dawo da ita kan hanyar Allah fa in fa'at in ta dawo fa aslihu bainahuma bil adl ku sulhu tsakaninsu da adalci sai Allah ya ce ya kara cewa wa qasitu inna Allah yuhibbul muqsitina ku kuma ya adalci Allah yana son masu adalci yace innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum mu'mina yan uwan juna ne ku getta tsakanin yan uwanku kuma annabi alayhi salatu wassalam yace aslihu ja'izun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan annabi alayhi salatu wassalam yace sulhu tsakanin muslimi ya halatta ai sulhu tsakanin muslimi da muslimi sai dai sulhun da zai halatta haram ko ya haramta halal sai wani a cikin sulhun yace shi sai an bashi haƙin da ba nasa ba ko sai an shiga haƙin Allah kuma yin hakan zai kawo haram ya zama halal ko halal ya zama haram to wannan sulhun ba za a karbe shi ba Allah ta'ala ce fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair ko da tsakanin miji da mata aka samu rashin fahimta Allah ta'ala yace fa ba'su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in an samu rashin jituwa tsakanin miji da mata Allah ta'ala yace a samu mai hankali mai ilimi a bangaren matar a samu mai hankali mai ilimi a bangaren namijin su zo su zauna a sasanta shi yasa wasu alƙalan ƙwararru a kotu ba sa saurin yanke hukunci tsakanin miji da mata a kowace rana sai muka samu gayyata zuwa wani kotu ashe abin da ya faru miji ne da mata suka je suna rigima rigima ta tsanani sai alƙali ya ce to ke matar wani malami kika yadda da shi wanda zamu gayyato shi ya zo ya muku sulhu yace wa mijin kai kuma wani malami ka yadda da shi wanda zaka gayyato su zo su yi muku sulhu shi bangaren mijin sai yace ni ita kuma bangaren matar sai ce limamin Kano Professor Zahiruddin to da haka sai alƙali ya aika mana takarda cewa za a yi sulhu hakaman za a yi hakamai da haka ana gayyata mu mu zo ga wani aure ya kice ya rikice mu zo domin wato a daidaita tsakaninsu haka kuma muka je kowa ya ja gefe da nasa shi bai je bai tura na'ibinsa ya ja gefe da ita aka tattauna ni ma na ja gefe da nan tattauna dan ji ra'ayinsa akai shi ma ji ra'ayinta aka zo aka tattauna kuma aka samar da mafita kun ga wannan ana yin wannan fa ba'su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wani yazo daga bangaren matar ya wakilce ta wani yazo daga bangaren mijin ya wakilce shi sai Allah ce in yurida istilahan in dai suna son gyara to yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai musu muwafaka domin kai da kazo daga bangaren matar da shi dai zo daga bangaren mijin dama Allah ya kira ku hakaman to ku din masu hukunci ne abinda kuka yanki akan sa za tsaya shi kuma alƙali yana saurare ji mai za ku yanki yasa Allah ya ce fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda afwa ya kyautata ladansa yana wajen Allah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurar rahima in kuka kyautata kuka ji tsoron Allah kuka yi sulhu to Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne duki cewa tsakanin ma'aurata da abin da ya kama da haka Allah ta'ala ce wa imra'atun khafan min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma kun ga kenan alqur'ani yana ta kira ai sulhu shi yasa Allah ya shigo mana da shi cikin abubuwa guda uku da kada a rantse da Allah ba za a yi su ba kada a bata maka rai a matsayinka na mai aikin kirki ko a matsayin ka ne mai karantawa ita dama wannan hanya ta muta wa'azi in ka shigo ta to ka shirya ba abinda ba zaka ji ba na yabo ba kuma abinda ba zaka ji ba na zagi sai ka karkada kunnuwanka kawa da zagi da yabo ba za su yi maka wani tasiri akan aikin da kake yi ba domin tun farko kafin ka shigo sai an gaya maka Allah ta'ala da ya halicci mutane ya ba su ci ya ba su sha ya samar da su daga babu shi ba su kyale shi ba sun jingina masa mata sun jingina masa da sun ce uku ne sun ce kaza amma Allah ya hakuri ya kyale su yana da iko ya murda kan duk wanda ya faɗa haka amma ya kyale su su zo su tarar da shi ranar alkiyama Annabi alayhi salatu wassalam wanda yafi kowa daraja yafi kowa kima yafi kowa girma Allah bai halitta mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma makiya ba irin kalmar da bisu jingina masa na batanci ba to mai wa'azi dan an jingina maka zagi ko batanci ko kaza mutukar akan daidai kake da gaskiya kakka tsaya kana damuwa da wannan ka ci gaba da aikin ka na karantawa da wa'azi ka sa hikima kamar da Allah ta'ala ya umarce ka cewa kai wa'azi amma da hikima ودو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه da kikkiawan wa'azi da kikkiawan karantawa da jan hankali cikin hikima ba da fada ba ba da rigima ba ba da tashin hankali ba ba kuma da ramuwar gayya ba ko hucewa ba an bata maka dai ka huce kada kai wannan a cikin wa'azi akwai wani abu da ya faru a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kusan guda biyar wanda mai wa'azi in ya kalli waɗannan kissoshin guda biyar yaga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware matsalar zai san yadda zai fuskanci al'umma na ɗaya zaka samu wani mutum lahu inda hu jahalun bil ahkam wa naqasun fil iman shi wanda kake son ka karantar din to jahili ne game da sanin kunce-kuncen musulunci sanan kuma yana da tawaya a cikin imani kamar balaraban nan da yafi tsari a cikin masallaci wannan mutumin bai san ba a fitsari a cikin masallaci ba sannan imaninsa bai da karfi dan yanzu ya zo musulunci to yaya annabi ya mu'amala da shi alayhi salatu wassalam kamar yanzu muna cikin masallaci ne duk ga mu a zaune da ɗan agaji a tsaitsaye da ɗan hizba suna zazzara ido to kai sai wani kawai ya shigo sai ya tafi can kusurwar ta dama ko ta hagu ko ta gabar ko ta yamma ko kusa da liman kawai zai kwaba wandansa kawai a tsaye sai ya fara fitsari yaya za ta kare tsakaninsa da ku kafin ma ku tashi in agajinan sun yi sama da shi an raba shi da kasa tuni ya yi waje kuma sai ya zama shi ne labarin da social media ta fyaɗa yau ka ji wani mara mutunci masallaci fa ya zo fa to amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallama ƙwararre ne Allah ya bashi basira da hikima da ilimi fiye da kowa sai ya ce da'uhu ku kyale mun shi la tazrimuhu kaku firgita shi sai ci gaba da fitsarinsa da duk sahabbai suka yi shiru da ya gama fitsarinsa sai ya ce ariqu ala baulihi sajalan mimma yanzu ku aikin ku shine ku je ku wanke fitsarin kai kuma yaka ba a fitsari a masallaci ba a gina shi don haka ba an gina shi don sallah karatun qur'ani da ambaton Allah ba a ware matsalar ba cikin me sai mutumin shi kuma ya ji dadi sai ya tabarga ya ce Allah ya min rahama ya maka rahama sauran mutane gaba ɗaya kada Allah ya musu rahama gaji wata addu'a sai annabi alayhi salatu wasallam bai ce kaga jahilin banza kai sai ya ce laqad hajjarta wasi'an abu ne mai yalwa ka zo ka tsuke shi akan mutum biyu wa rahmati wasi'at kullu shi kaga bai sani bane shikenan an ware matsalar amma yanzu da an bari an dake shi an tume shi an yi waje da shi kuma wakili ne daga wani ƙauye in ya koma me zai ce caje a gaban annabi su suka yi min duka me kai ya ce me nayi to kawai dan nayi fitsari a wani guri kawai su karfe ni da duka kaga ya toshe mutane gabarin shiga musulunci to haka ake son mai wa'azi ka lura da yanayin mutum wajen yin mu'amala da shi kun ji daya sai man inda hu naqasun fil imani wa ilmun bil ahkam akwai wanda shi kuma ba irin wancan bane wancan bambancin sa jahalun bil ahkam wa naqasun fil iman ya jahilci hukuncin sannan kuma yana da tauyayin imani shi kuma wannan inda hu naqasun fil iman wa ilmun bil ahkam shi ya san hukuncin amma imaninsa ne tauyayye kamar waye kamar matashin da yazo masallaci ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace izalli fil zina ba ni lasi sun zina kaji shi zina ba mai lasi yake nema yanzu ya zaka da wannan ai da wani ne sai korfa masa mari malamin zai korfa masa mari yace kaga jahilin banza sai annabi alaihi salatu sai yace wannan zina da kake so a baka lasisi zaka yi da babu zaka so ayi da babarka sai yace a sai yace kowa ma baya so ayi da babarsa zaka so ayi da yar uwarka da yar uwan mahaifinka da yar uwan mahaifiyarka duk ya gaya masa matan da suke da daraja a gurin sai yace kai ba zai so ayi zina da su ba yace to a baka lasin zuwa zaka kai da na wani sai kuma yayi shiru ashe duk mai yin zina in ya lura cewa ƴaƴan wasu yake batawa zai daina saboda wata rana shi ma abin zai iya dawowa kansa yadda baka so a ci mutuncin iyalanka karka ci mutuncin iyalan wani yadda baka so a bata ƴaƴan gidanku karka bata ƴaƴan gidan wani sai matashin nan ya shiru sai annabi ya shafa kirjinsa yace Allah ka shiryar da shi shikenan sai ya zama shiryayye kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi shi da shi yayi mu'amala da shi har ya ware matsalar babu tashi hankali ba rigima ba zubar da jini kun ji biyu sai man inda quwwatun fil imani wa jahlun bil ahkami na uku shi kuma wannan yana da karfin imani amma kuma ya jahilci hukuncin kamar wanda ya sa zoban gol a hannu shi kuma ya annabi ya masa alaihi salatu wassalam shi wannan yana da karfin imani ko amma kuma ya jahilci hukuncin yana zuwa makaranta sai annabi alaihi salatu sai ganshi ya sawo zoban gol ya annabi alaihi salatu wassalam ya mu'amala da shi sai kama hannunsa ya fizge gol din ya wurgar yace ya ɗayanku zai gaggauta zai yi ganganci ya dauki garwashin wuta ya makala a hannunsa sai annabi ya wuce sai sahabbai suka ce masa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ka dau gol ɗinka kawai ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire daga hannunka ne don ya hana ka sawa amma bai hana ka kai amfani da shi ka je ka siyar ba kun ji karfin imani sai ce wallahi ba zan ƙara sauraron wannan gol ɗin ba abin yana hannuna annabi ya cire ya wurgar kuma ni in bi shi yace har abada na ba wannan gol ɗin kun ga wannan saboda wannan yana zuwa makaranta kuma yana da karfin imani shi yasa mu'amalar da aka yi masa ta bambanta da waɗancan guda biyu na uku kenan ko sai man inda quwwatun fil iman wa ilmun bil ahkam quwwatun me fil iman wa ilmun bil ahkam wannan yana da karfin imani kuma ya san dokar ya karya ta da gangan ga karfin imani ga kuma me ga sanin hukunci kasalasatu allazina khulifu wadannan sahabbai guda uku da suka ki zuwa yakin Taboka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam musu mu'amala ya saba da kowa da ka yazo me yace yace da gaban wani na zauna ba kai ba Allah ya bani jayayya da musu da zan iya kare kaina amma ko na gaya maka wata magana da ba daidai ba ka yadda da ni Allah ta'ala ba zai yadda da ni ba so da kan gaya maka gaskiya na ki zuwa yaki ne bisa ganganci laifi ne a mun hukunci annabi alaihi salatu wasallam yace to kai ka jira sai Allah yayi hukunci a kanka karshe aka ce kowa ya daina masa magana su uku ne kowa ya daina musu magana kuma kar su ƙara kusanta iyalansu zai zo masallaci ya shigo ya wa annabi sallama annabi bai amsa ba ya koma yana kalla annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaba annabi ya kalli nan alaihi salatu wasallam ya dawo nan annabi ya kalli nan alaihi salatu wasallam ya dawo nan in ya gamu da abokinsa yace assalamu alaikum sai ya kau da kai yadda suka kwana 50 a haka wa ala thalathati allazina khulifu hatta iza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu sai bayan kwana 50 sannan Allah ya saukar da wannan aya yace ya yafe musu sannan aka fara musu magana aka fara taya su murna kun ga waɗannan ai su hukuncin su yayi tsauri saboda imaninsu da kuma sanin su da hukunce-hukunce to wannan suna su ya bambanta sai man indahu jahalun bil ahkam wa jahalun bil iman sai wanda duka biyun babu ba shi da sanin hukunce-hukunce kuma bai san ma mai imani ba irin masu zuwa yi wa annabi alaihi salatu wassalam tambaya din nan daga kauye zai ce zan maka tambaya kuma zan tsananta annabi alaihi salatu wassalam ya ce to tambayi din kuma ka tsananta duk zan saurare ka yace dan sakonka ya je ya raya cewa Allah ya aiko ka karantsi Allah ne ya aiko ka annabi Ali sai ya ce na rantse Allah ne ya aiko ni ya ce mi sallah ka rantse Allah ne ya ce ai sallah annabi ya ce na rantse Allah ne ya ce ai sallah ya ce ai zakka ka rantse Allah ne ya ce ai zakka annabi Ali sallallahu alaihi wasallam na rantse Allah ne ya ce ai zakka ya ce to ba za mu kara akan wannan ba za mu rage ba ya jara kuma sai ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afalaha in sadaka in yayi gaskiya ya rabauta yanzu wannan kai dan birni ka zo kawo mallan irin wannan tambayar ka ce rantse amma kaga da yake ga yanayin sa sai annabi alayhi salatu wasallam mu'amala da shi gurgurdan wato yadda yazo to kun ga wannan shine wato yanayi na wato mutane yadda suka faru a zamanin annabi alayhi salatu wasallam da kuma yadda yayi wato mu'amala da su sannan su mutanen da ake kira shi wanda zai kira mutane zuwa ga addini ya kamata ya zama yana da ilimi dan bai kamata zaka yi harkar suhu ko harkar wa'azi ko karantawa zama baka da ilimi ba dole ka samu ilimi na biyu ka sa ikhlasi aikin da kake zama don Allah kake yi na uku ka dinga koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wa'azin sa annabi baya zagi baya cin mutunci baya fada baya kama sunan mutane baya wulakanta jama'a a hankali yake bin mutane ya ce misali na da ku kamar fada wuta ne kun san wani abu fada wuta wani irin kwaro da ya ga haske sai ya zo ya ta fadawa yace to na rike ku ina kare ku kaku shiga wuta ku kuma kuna ta yunkuri za ku shiga bil mu'minina raufur rahim to ka sa wannan ka sa hikima kuma wajen tausasa lafazi war rifqu wal hilm ka sa hakuri da juriya ka sa kuma hakuri sannan kuma ka siffati da dabi'o'i masu kyau kada a ce kai mai wa'azi ne ko mai sulhu amma ka cinye kudin mutane kai mai wa'azi da ko mai sulhu kana saba alƙawari kai mai wa'azi da ko mai sulhu kuma an ganka a wajen da bai dace ba ko mai wa'azi ne kai ko mai sulhu kana ƙarya ko mai wa'azi ne kai ko mai sulhu kana cin amana to wannan sai ka zubar da kimar mutane su ki shiga musulunci dan kai su ki karbar gaskiya don kai saboda ba yadda ake ko yadda gaskiya kake yi ba sannan ka fara da abin da yafi muhimmanci to su wadanda ake yi wa sulhu ko ake kiran su zuwa ga addini akwai musulmi shi musulmi gyara masa dabi'o'in sa ake yi dama shi musulmi ne yana kuskure sai a gyara masa sai kuma ahlul kitab a bayyana musu musulunci su baro ahlul kitab su dawo musulunci akwai kuma mushrikai a bayyana musu illa shirka akwai mulhidai wanda suke cewa ba Allah a waya musu da kai cewa akwai Allah kuma zai za su gamu da shi akwai munafikai yan kankatanga a ga musu zaman kankatanga ba zai amfane su a lahira ba su fada can ko su fado nan da makabatar su zaka sulhu yana cikin abin da zai kyautata rayuwar mu idan ana samun wato majalisi na sulhun ta tsakanin mutane da daidaita tsakanin su daga cikin fa'idodin wannan aya Allah ta'ala ya rufe ta da wallahu sami'un alim sami'un lima yuqal kuma alimun bi kulli shay'in duk abin da ake yi Allah ya ji ko na kirki kai ko na rashin kirki kuma Allah yana da masaniya akan duk abin da muke aikatawa ko daidai ko ba daidai ba da haka nahayul insani an ja'alil yamini mani'atan lahu min fi'lil birri wat taqwa wal islah bainan nas wannan aya daga cikin fa'idodinta tana hana mutum da kada ya rantsuwa akan ba zai aikata kirki ba ko abin da ya shafi tsoron Allah ko kuma kyautata tsakanin mutane sannan kuma nahayul tahrim in an ce barkaza to ana nufin ka bar shi wajibi sannan wannan aya alhasu alal birri wat taqwa wal islah bainan nas wannan aya tana nuna mana falalar kira zuwa ga nagarta duk wani abin kirki da kuma abin da zai jawo tsoron Allah shine yi nayi bari na bari da kuma kyautata tsakanin mutane sannan wannan aya tana gaya mana falalar yin sulhu tsakanin mutane da kuma alherin da ake samu wa tuslihu bainan nas sannan abu na hudu tana nuna mana tabbatarwa da Allah sunayensa guda biyu as-sami'u al-alimu Allah ta'ala yana da cikakken wato sani ji da kuma yana da cikakken ilimi wato waɗannan sunaye guda biyu suna dauke da sakonni guda hudu sako na farko shine isbatul ism lillah mu tabbata cewa sunan Allah ne as-sami'u al-alimu sannan biyu sifar da sunan ya kunsa mu tabbatar da ita ga Allah shine sifatu sam'i da kuma basar ilim da tabbatarwa da Allah sifata wato abin da ya shafi ji kuma ji din da amsawa domin sami'u yakan zo da ma'anar amsawa sami'u du'a ana mai amsa addu'a kenan da kuma tabbatarwa da Allah siffa ta ilimi da kuma na uku shine tasirin hakan a cikin rayuwar mu waɗannan sunaye guda biyu idan kana yawan karanta su kana kiran Allah da su kuma ka tasirantu da su to za su dinga tunkuɗa ka zuwa ga yin aikin kirki domin ka san Allah ya ji kuma Allah ya sani sannan za su hana ka aikata laifi domin ka san Allah ya ji kuma Allah ya san abin da kake aikatawa sannan kuma waɗannan sunaye guda biyu na Allah subhanahu wataala an rufe wannan aya da su ne domin a nuna mana cewa duk abin da muke yi a duniya na kirki mu san Allah ta'ala yana ji fa innaka in khalaftahu bima yusma'u sami'aka wa bima yu'lamu 'alimaka fahzar Allah azza wa jalla daka kowa ya kiyaye Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kore ko tuntuɓar harshe Allah ya yafe mana gafarta malam naji bayanai da kai kan rike alqur'ani ga wacce take jini to yaya abin yake in akan waya ne waya ba matsala shi wannan application ne ba wanda yace ba za ka dau wayar ka ba sai kana da tsarki wannan waya kuma in aka ce sai da tsarki za a dauke ta to me a cikin ta application ne shi application sai an kunna sannan ake ganin sa da an kashe shi kenan ya tafi da haka malamai sun ce ai kamar kanka ne a cikin kankan kana da dawo izo 60 ai kamar memory ne shi ma wannan memory ne a ciki kaga ba za a ce ka zubar da tilawa ka in ba ka da tsarki ba saboda haka wannan ba matsala bane malam me hukuncin mahaifin da yake son dansa ya saki matarsa kuma saboda haka ya daina kula dan nasa baya amsa gaisuwan da dan yake yi mashi malam ina neman shawara to abincika ai amfanin sulhun kenan sai a duba ga shi wannan mahaifin da yake son lalle lalle sai dansa ya saki matarsa manyan gari ko dattijan unguwa ko manyan malamai musamman waɗanda yake kimantawa su je su same shi a alaji ko malam ko waye ko shek ko waye danka ya zo mana da wata magana cewa ka ce lalle ya saki matarsa to muna so mu ji dalili da kake son ya saki matar tasa idan dalili ne da ya dace mu ma sai mu je mu goya maka baya mu sa shi ya saki domin gashi sayyidina Umar ya umarci dansa ai Abdullahi dan Umar ya saki matarsa kuma yazo ya ga Annabi alaihi salatu wassalam Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya masa biyayya kuma ya masa biyayya ya saki matar tasa to amma ka san Umar ai ba zai zo da san zuciya ba Abdullahi dan Umar ko ba zai auri san zuciya ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace azartar maslaha ce na azartar da wannan din da ya sauke ta tana al'ada aka umarce shi ya dawo da ita sai ta yi tsarki ta kuma yin jini ta yi tsarki sannan za a yi sakin sai ayin kuma an daidaita shi kenan saboda haka wannan yana bukatar manyan mutane su je same shi domin su tattauna da shi su ji dalilin da yasa ya matsa maka sai ka saki matarka wata ran zaka ga uban ne da gaskiya domin ka je ka dauko wata mata mara addini mara tarbiya ta zo duk tariki ta gidan tariki ta family din fitatta daga cikin familyan ku wato kamar kai atishawa ne kace alhamdulillah kaga ga akwai irin wannan ya kamata a ce tayi waje din wata kuma zai kaga cewa rashin fahimta ne wani kuskure tayi wanda za a iya gyarawa sai a bashi hakuri kai alkawari ba za ta sake ba sai a ci gaba da zama mutum ne yana cin abincin sahur sai aka yi kiran sallah ya zai sai ya aje inda an kira sallah ba an gama ba akwai hadisin da malamai suke sabani akan ingancin sa wanda yace mutukar kana cin ko an kiran sallah ka karasa wannan hadisi akwai sabani akan ingancin sa malaman da suka inganta shi suka ce karasa din ba ka je kitchen ka dauko ba kuma ka dafa ba ba yana nesa ka je ka dauko ba a kai haka da kuninka sai ka ji an ce Allahu akbar to kaka dawo da shi ka ci gaba da shan kuninka sai ka karasa shi yana kiran sallah ka kana shan kuninka a ga wanda zai riga karasawa kaga in irin mai na larabcin nan ne wata kila kafin ya karasa ka gaba shan kuninka mai jan maddan larabcin nan kaga wannan ai sai ka gaba shan kuninka ma zai karasa ba in ko mai da sauri ne kaga sai kai ma kai da sauri to wanda suka inganta hadisin suka yi wannan fatawar wanda kuma suke ga wannan hadisi bai da inganci suka ce gaskiya da kaji an ce Allahu akbar alfujr fa yake to kuma Allah ta'ala me yace hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr shi ko mai kiran sallah ai ba zai kira sallah ba sai ya tabbatar alfujr yake to kuma ya ce ku ci ku sha idan Bilal ya kira haste ibnu ummi maktum ya kira fa innahu rajulun a'ama la yunadi hatta yuqal asbahata kenan kaji kiran sallah karshe kawai ka dakata wannan shi ma fatawa ce malam ni ko ba tambaya bane ya shi ina godiya ne ayi min addu'a a baya na ga mustajaba Allah ya kara imani da ilimi na gode to abinda muke so kenan duk wanda ya aiko cewa yana da larura sai muka taru nan gaba ɗaya ko Allah shi ya san bakin sa da na waje da na ciki da wanda za su gani a talabijin da wanda su gani a duk duniya a social media da masu ji a gidajen radio suna nan barje sun fadari sai suka ce amin sai Allah ya biya ma kuma sai kai shiru ka shigar da mu matsalar kaman ji amma da Allah ya ware baka ga mana ya ware ba kaga sai muga cewa kamar addu'a da muke ta yi kenan ba ta yiwa amma idan kai aiko cewa ka roki ai maka addu'a wajen tafsiri bakin mutane ne da yawa akwai dattijai a gurin akwai matasa akwai waliyan Allah suna nan barjak a boye ba san su ba wani yana can ma waje bai samu gurin zama ba amma kuma sai kaga duk ya fi kowa daraja a gurin ko ba a sani ba tunda daraja tsakanin sa ne da Allah ba tsakanin sa da mutane ba tsakanin ka da mutane sai a girmama kan kana da babbar riga ba ka da babbar riga kuma sai a mai da kai gefe aje ka wata ila wajen Allah masu irin babbar rigar nan sai an ci ko tirela 100 ba su kai ka wurin Allah ba saboda haka in ana ce mana an ji ko an amsa to wannan yana mana dadi dan mu ƙara dagewa da addu'an cewa Allah yana amsa addu'an mu wanda suke cikin matsala suna fita dazuwan dalibi yace min ya rabin likita ko dalibin da nake kiransa rabin likita lokacin yana karatu to shine yayin test dazu yace mallam na gama karatun medicine yanzu haka ina NYSC kuma ina jahar Jigawa na zama likita kuma tasirin wannan tafsirin da kake mana a Gombe a tsawon wannan shekaru ne na zuciya na tafi karatun medicine yanzu har na gama na zama likita da haka na bugo in yi godiya kuma insha Allah abinda ka dora mu akai din nan zamu taimaki musulunci da wannan ilimin namu dan Allah wannan ba za mu ji dadi ba za mu ji dadi cewa shi abinda muke ginawa yana ta tafiya kuma yana tasiri kuma yana amfani ko matasa suna daukan shawarorin da muke ba su cewa su daina shaye-shaye su daina zaman banza su kama sana'a su yi ilimi su daina shaye-shaye su daina aikin banza su yi karatu su yi sana'a su bi iyayensu su kula da sallah su zama mutanen kirki yadda zamu alfahari da su cewa duk wata ma'aikata da ke Najeriya wata ran sai kaga mutanen ma ciki da yawa zan tafi wata ran ko a Abuja ko a hanya ko a waje sai ka ji mutu yazo mun gaisa sai ce mallam muna cikin daliban nan yanzu na zama babban soja ko babban dan sanda ko babban ma'aikacin gwamnati ko na yi kaza dazuma wani ya bugo mu yace ya tsaya takara a wata jiha ya ci sanata yace iye har da sanata muke da shi kenan to kaga to wannan babban nasara ce da alkhairi muna fata Allah ya ci gaba da tabbatar mana da alkhairi ya ci gaba da sa mana albarka ya ci gaba da samun alheri duniya da lahira gudunmawa da addu'o'i daga Alhaji Muhammad Alhajiyal ya bada 200,000 200,000 200,000 in an hada gaba ɗaya 600,000 na'am to Allah ya saka Alhajiyal da alkhairi ya sa a cikin mizanin hasanarsa ya kuma amsa masa ya bashi aljanna ya bashi ya yayansa albarka da kasuwancin sa Qur'ani guda biyu Allah ya ban miji ko ba ka bani to Allah ya bada mijin nagari wata gashi ta ji tsoro shugaba ya ce a kawo lamba ke kika ce kin shekara 10 kina ƙasa yanzu kuma an ce ki kawo lamba ki za a duba kuma kin ja da baya ke kika wa kanki maza ki kawo lamban nan kafin tafsiri ya wuce na san gidana na sa gidana a kasuwa to a sa addu'a to alto in dai ba so kake lalle sai ka siyar ba ko kuma siyarwa kake ko sana'a kace in dai wanda kake ciki ne wata matsala ce ta sa ka sashi a kasuwa to muna roƙon Allah ya ware matsalar domin akwai darshin dadi mutum yana cikin gida wata matsala ta sa ya sa gidan a kasuwa ya tashi ya koma karami ko ya siyar ya koma haya in dai ba ci gaba kai ka samu wanda ya fi shi ba to muna addu'a Allah ya ware maka matsalar da ta sa har ka sa gidanka a kasuwa Allah ya kawo maka sauki an sace motar mai gidana to a sa shi addu'a to Allah ya bayyana wannan mota da aka sace Allah kuma ya shiri wanda ya sace na dade ina zawarci Allah ya bani miji na kwarai to Allah ya kawo miki mafita ya kawo miki sauki Allah kuma ya kawo miki miji na gari kuma Allah ya sa ke ma ki zama ta gari ki rike shi da ragarta domin yanzu mata wasu na son miji na gari wasu kuma na gari wasu kuma mai gari to akwai na gari na cikin gari akwai na gari mai nagarta akwai kuma mai gari ita kuma garin akwai babban riga akwai kuma mai gari garin kudi domin san wanda yake nufi a ciki ba amma dai kowanne ne Allah ya kawo na mai alheri اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وصل وبارك على ربينا محمد وآله وصحبه أجمعين.